Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, mun sake zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Ina maka maraba da sake saduwa da kai, ina fata mai sauraro za ka bi mu a hankali. Za mu ci gaba da karanta littafinmu na matakala zuwa salama. Za mu ci gaba daga inda mun dasa aya 20 da ta gabata. Mai sauraro, sai ka gaici yan uwa da abokan arziki domin su ma su zo su samu wannan salamar da ke tafiye domin ka a shirinmu na yau. Pastor Ishaku Joseph da Pastor Audu suna shirye a shiri na yau. Zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church sashin Laranto su ma suna shirye domin ka. Maraba da zuwa shirin. Ni ne Ishaya Zakaria. Tuba irin wannan ta fi karfin ikon kanmu ta samu kai gare shi. Daga wurin Kristi kawai take samuwa, wanda ya hau bisa cikin sama, ya kuma ba da kyauta masu yawa ga yan Adam. Amma ga wani wuri inda mutane da yawa suka yi kuskure, taka kuma sai su rasa karban taimako da Kristi yake da nufi ya ba su. Suna tsammani za su iya zuwa ga Kristi ba sai sun fara tuba, kuma wai tuba shi ke shirya hanyar gafarar zunubansu. Lallai kam, tuba shi ke gaba kafin gafarar zunubai, domin kuwa ƙaryayyar zuciya mai tuba ce kaɗai za ta iya jin bukatar wani mai ceto. Amma ha, dole ne mai zunubi ya dakata sai ya tuba kafin ya iya zuwa wurin Yesu. Ashe, ya kamata a sa tuba ya zama abin tuntube tsakanin mai zunubi da mai ceto. Littafi mai tsarki bai koyas da cewa sai dole mai zunubi ya tuba kafin ya kasa kunni ga kiran Yesu Kristi ba. Ku zo gare ni, dukanku da kuke wahala da masu nauyin kaya, zan kuwa ba ku hutawa. Jimata Sura 11 aya 28. Alherin da yake fita daga Kristi shi ne yake bayasuwa zuwa tuba na gaskiya. Bitrus ya bayyana abin a fili a cikin jawabinsa zuwa ga yayan Isra'ila, sa'an da ya ce, wannan Allah ya ɗaukaka shi da hannun damansa shi zama sarki da mai ceto, domin shi ba da tuba ga Isra'ila da gafarar zunubai kuma. Ayyukan Manzanni Sura 5 aya 31. Ba shi yiwuwa mu tuba in ba tare da Ruhun Kristi ya farkar da lamirinmu ba, kamar yadda ba shi yiwuwa mu samu gafara in ba tare da Kristi ba. Kristi shi ne masomin kowane tunanin da ke daidai. Shi ne kaɗai za a iya dasa kiyayya da zunubi cikin zuciya. Kowane nufi domin gaskiya da tsarki, kowane tabbatawa da sanin kasancewar zunubanmu, shaida ne cewa Ruhunsa yana motsawa bisa zukatanmu. Yesu ya ce, ni kuwa idan an tada ni daga cikin kasa, zan jawo dukan mutane zuwa kaina, a Yohana Sura 12 aya 32. Dole ne a bayyana Kristi ga mai zunubi kamar mai ceto wanda ke mutuwa domin zunuban duniya. Kuma idan muna duban ɗan rago na Allah bisa giciye a Kalfari, asirin fansa za ya komo ya soma bude hankulanmu, sai kuma alherin Allah ya bishe mu zuwa ga tuba. A cikin mutuwa tasa domin masu zunubi, Kristi ya nuna kauna wadda ba shi yiwuwa a gane ta. Kuma idan mai zunubi ya ga wannan kauna, sai zuciya ta yi taushi, hankali ya ga shaida, ya jawo tarayyan Ruhu. gaskiya ne wani lokaci yan adam sukan ji kunyar irin zaman da suke yi a cikin zunubi har ma su bar wadansu miyagun tabi'u nasu kafin su gane cewa ana jan su ne a hankali zuwa ga Kristi. Amma fa a kowane lokacin da suka yunkura domin su sake zamansu da sahihin nufi kuma su yi abin da ke daidai, ikon Kristi ne yake jawo su. Wani irin iko yana nan wanda ba za su farka da shi ba, shi ne ke aiki bisa zukatansu, sai lamiri ya farka, irin zama na wajen ya gyaru. Kuma a lokacin da Kristi yake jawo su domin su dubi gicciyansa a sa'ilin da yake jawo su su dube shi wanda zunubansu suka soke shi, sai doka ta komo gida wajen lamiri. Irin mugun zaman da suke yi, irin zurfin da zunubi ya kafa gindansa a cikin rayukansu, za su fito fili a gabansu. Sai su fara gane wani abu na adalcin Kristi. Su ce, menene zunubi? Har da za ta bukaci irin wannan baiko kafin a fanshi wanda ya zama bawansa? Ashe, dukan kaunar nan, dukan wannan shan wahala, dukan wannan kaskanci, an bukace su ne domin kada mu hallaka, amma mu samu rai na har abada. Mai zunubi yana iya tsayawa da wannan ƙauna, yana iya ki a jawo shi zuwa ga Kristi. Amma idan bai yi tsayayya ba, za a iya jawo shi zuwa ga Yesu. Mai zunubi yana iya tsayayya da wannan ƙauna, yana iya ki a jawo shi zuwa ga Kristi. Amma idan bai yi tsayayya ba, za a iya jawo shi zuwa ga Yesu. Sanin shirin da aka yi domin ceto zai bi da shi zuwa ga kafaffun giciye cikin tuba saboda zunubansa, waɗanda suka jawo radadi ga dan Allah ƙaunataccensa.
Kana sauraron AWR Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 21244 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambarmu 0802-26-2-3-4-3. Zan sake maimaitawa: 0802-26-2-3-4-3. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria, Adventist World Radio Nigeria, ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Yeah. Barkan ka mai sauraro a wannan sa'a ta sujaida, lokaci mafi kyau wanda Allah zai magana da mu daga cikin maganarsa. Ina da farin cikin saduwa da kai a daidai wannan lokaci. Sunana Pastor Joseph Ishaku. Nassin karatunmu na yau yana samuwa cikin littafin Ruyatul Hana, Sura 22, aya 17. Ruyatul Hana, Sura 22, aya 17, yana cewa, Ruhu da amarya suna cewa, Zo, mai ji kuma bari shi ce zo, mai jin kishi kuma bari shi zo wanda yake so bari shi diba ruwa na rai kyauta. Kan maganar mu shine ceton Allah kyauta ne. Ceton Allah kyauta ne. Za mu yi addu'a. Ya Allah mahalici mai jin kai mai iko duka. Mun gode maka domin cetonka wanda ka bayar kyauta zuwa ga kowannen adam a wannan duniya. Daidai wannan lokaci za mu sake duba cikin maganarka. Bari iko na ganewa fito daga gare ka ne. Wannan shine roko tare da godiya a cikin sunan Yesu Kristi domin ka ne mai ceton mu. Amin. Ceton Allah kyauta ne. Yesu yana yi wa kowane ɗan adam a wannan duniya gayyata domin samun rai na har abada. Ceto na Allah kyauta ne. Shi yasa cikin littafin Yohana sura 3 aya 16 ya ce, gama Allah ya yi kaunar duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kadai, domin dukan wanda yana ba da gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya samu rai na har abada. Ceto na Allah kyauta ne, ga duk wanda ya ba da gaskiya za ya sami rai na har abada. A cikin Ruya sura 21 aya 6 ya ce, ya kuma ce mani, sun tabbata ni ne Alfa da Omega, farko da ƙarshe, wanda yake jin kishi ni bashi daga cikin mablubulan ruwa na rai kyauta. Ceton Allah kyauta ne, gayyata ne zuwa gare ka wanda Yesu Kristi yake wa kowane ɗayanmu, da cewa mu bar dukkan ayyukanmu na duhu sannan mu karɓi haskensa mai ban al'ajibi, mu karɓi kyautarsa na rai na har abada. A cikin Matta 7:24-25 Yesu ya ce, kowane ne fa mai jin waɗannan zattuka na yana kuwa aikata su, za a kwatanta shi da mutum mai hikima wanda ya gina gidansa a bisa fa, ruwa ya sabko, rigawa ta zo, iska ya hura, ya buga gidan nan ba ya fadi ba, gama an kafa shi bisa fa. ‘Yan uwana masu bi, idan kana jin zattukan Ubangiji kana aikatawa, Yesu ya ce kai mai hikima ne. Kana daidai da mutumin da ya gina gidansa a kan fa, komai rigawa komai iska ba zai rushe ba. Da shi ke ceton Allah kyauta ne, gayyatar da Yesu yake yi zuwa gare ka shine ka yarda ka buɗe zuciyarka, ka karɓi wannan kyauta na ceto wanda yake bayarwa zuwa gare ka, wanda a ƙarshe za ka samu rai na har abada. Ya kai mai sauraro, kira shine ka yarda ka yi amfani da dukan zattukan Isa Almasihu, ka yi amfani da dukan magana da kake ji da cikin maganar Ubangiji. Komai jaraba na shaitan za ka yi nasara, komai yanayi da ka faɗa a ciki na rayuwa na yau da kullum nasara zai zama naka. Kiran daga yatan shine ka rabu da ayyuka na duhu, ka rungumi ayyuka na haske, ka rungumi Yesu Kristi a cikin rayuwarka. Kowane lokaci a cikin rayuwarka cikin ikonsa za ka samu kyautarsa. Nasin da muka yi karatu a Ruya ta wannan sura 12 aya 17 ya ce, Ruhu da amarya suna cewa zo, mai ji kuma bari shi ce zo, mai jin kishi kuma bari shi zo, wanda yake so bari shi diba ruwa na rai kyauta. Ruwa na rai wato ruhu mai sarki, ka same shi, shine zai bishe ka cikin rayuwarka, shine zai karfafa ka, shine zai koya maka dukkan abu a cikin wannan duniya. Ruhu mai sarki Yesu Kristi yake bayarwa ga duk wanda ya yarda ya karbe shi a matsayin mai cetonsa da mai fansarsa. Ceton Allah kyauta ne, domin haka Yesu yana gayyatarka a cikin ruya ta wannan sura 3:20 ya ce, duba ina sayawa a bakin kofa, ina kwankwasawa, idan kowanne mutum ya ji muryata ya bude kofa, sai in shiga wurinsa in ci tare da shi, shi kuma tare da ni. Yesu Kristi a daidai wannan lokaci yana tsaye a bakin kofa na zuciyarka mai sauraro, yana kwankwasawa, ya rage gare ka ne kawai ka bude, shi zai shiga ya zauna ya ci ya sha tare da kai. Me yafi wannan muhimmanci? Yesu Kristi ya shiga cikin birnin zuciyarka, ya yi rayuwa a cikinka, ya bishe ka cikin dukkan tafarki na rayuwa, wanda zai bishe ka ya baka nasara cikin dukan jarabobi na wannan duniya, ya baka nasara bisa dukan dabaru na shaitan. A ƙarshe duka ka yi nasara, bayan nasara kuma rai na harabada zai bi baya. Ɗan uwana mai sauraro, ƴar uwata mai sauraro, da wannan lokaci ban sani ba ko za ka yarda ka bude wa Yesu Kristi kofar zuciyarka da zai shiga ya ci ya sha kuma tare da kai. A ƙarshe duka ka samu cetonsa. Cetonsa kyauta ne, ba da kuɗi ba ne, ba shi da tsada, ka ba da gaskiya ne, ka yarda ka karɓe shi a matsayin Ubangijinka da mai cetonka. A ƙarshe duka rai na harabada zai zama naka. Idan wannan shi ne burinka, wannan shi ne niyyarka, wannan shi ne burinki, wannan shi ne niyyarki, zan so mu durƙusa mu roƙi Allah ya bishe mu cikin rayuwarmu. A ƙarshe duka mu samu cetonsa. Allah mahalici, Allah mai iko duka, muna maka godiya a daidai wannan lokaci wanda kai ka nuna mana cikin masu rai da lafiya, da kuma wannan dama da ka ba mu saurara daga cikin maganarka. Cetonka kyauta ne ga dukkan kowanne ɗan adam a wannan duniya. Ubangiji, ka ba mu iko na karban wannan kyauta na ceto. A ƙarshe duka mu samu rai na harabada, cikin sunan Yesu Kristi, domin kai ne mai cetonmu. Amen.
Masu iya magana sun ce matambayi baya bata. Duniyar mu a yau bata san abin da kake bukata ba idan ba ka budi bakinka ka tambaya ba. Rayuwa ko ba za ta baka abin da kake so ba idan ba kai ka tashi ka nema ba. Tambaya a cikin rayuwa takan bude kofofi da dama ga mutane da yawa. Idan ka iya tambaya, za ka samu ansa ko kuma martani mai kyau. Idan kana son ka zama mutum mai girma, to ya kamata ka yi tambayoyi masu girma, domin irin ansoshi da za ka samu za su kasance da girma. Matambayi baya bata. Idan ko kai tambaya, ai baka rasa komai ba. Abi mafi muni da za ka iya samu idan ka yi tambaya shine a ce maka a'a ko kuma babu. To amma kada wannan ya baka tsoro. Bari tsoron ka kasance shine kada a ce maka eh, amma kai tambaya. In ko an ki ce maka eh din, to ai baka yi hasarar komai ba. Amma idan abun ya juya ya zama cewa an ce maka ifa, to ka gani za ka samu nasara kenan. Idan kai tambaya, za ka samu abin da kake bida. Kamar yadda maganar Allah ta ce, ka nema za ka samu, ka kwankwasa za a bude maka. Wanda yake so ya yi tambaya domin ya samu karuwa a rayuwarsa, yana tattare da gabagadi, yana tattare da ƙarfin zuciya, domin idan ya yi tambaya, lallai zai samu. Idan muka lura da irin tambayoyi da yara suke yi, ba sa jin kunya, ba sa jin tsoro. Sukan yi tambaya ne daga cikin zuciya mai neman bayani. Sukan yi tambaya ne daga cikin zuciya mai neman fahimta. A ta haka suke koya, a ta haka suke samu suke girma a cikin rayuwarsu. Abu mafi muhimmanci a gare ka a ƙarshen kowace rana shine sai ka zauna kai tunani kai bimbini a cikin zuciyarka. Shin waɗanne irin tambayoyi ne na yi a yau? Waɗanne irin wurare ne na shiga domin nemi fahimta akan abin da nake so domin ƙarin ci gaba a rayuwata? Kada fa ka zauna kana jiran tsammani, koko kaga abin da baka fahimta ba sai ka tsaya kana tsammani. Kada kai irin wannan rayuwa. Hanya mafi kyau inda zaka kori jahilci ita ce kai tambaya mai kyau. Idan ko kai tambaya, zaka samu ansa mai kyau, domin matambayi baya bata.
Tau mai sauraro kaji, muna nan muna jiran tambayarka ko kuwa tambayoyinka. Tunda matambayi baya bata, sai kai kokari kai tambayarka ko kuwa kai tamboyi dake damunka zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu, na kuma gode maka da kasancewa kana gaita yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu wadannan albarkun da kake samu. Ubangiji ya ci gaba yana maka albarka hakanan. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Audu, Pastor Ishaku Joseph da zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga sashen Laranto a Jihar Plateau. A madadina da abokan arziki na nan kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemchi, ba zan manta da Pastor Ishaku Giyangba, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, gama babu rashi ga masu tsoron Allah. Yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba su rasa kowane abu mai kyau. Mai sauraro, iyali masu addu'a tare, iyali ne masu nasara tare. Domin haka a tuna, a yi addu'a da iyali a kowane lokaci.